mutane guda bakwai wanda Allah ya ce zai sanya su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa a filin tashin kiyama. Bayan Allah, wajibi ne mu sanya kunne mu saurara waɗannan mutanen. In ka ji kana daga ciki, sai ka ƙara ƙarfafa ƙarfi, ka ƙara ma'ana ƙoƙari a kai, ka riƙe ƙamƙam. In kuma ka ji kana gefe, to kai ƙoƙari ka shigo ka samu kanka cikin ɗaya daga cikin waɗannan mutane bakwai. Allah ka datar da mu. Bayan Allah, mu ji tsoron Allah, mu riƙa tunawa ranar da za mu koma ga mahaliccinmu, wanda yake ita ce ranarmu ta ƙarshe. Kwanakin nan da muke a duniya, mun zo ne domin ayyuka, ma'ana mu yi aiki, kuma akwai ranar sakamako, shi ne ranar shafin kiyama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari, ya ce akwai wasu mutane guda bakwai, Allah ya alƙawari zai sa su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa. Bayan Allah, malamai suna mana bayani abubuwa guda uku a duniya suna da sauƙi, amma a filin kiyama babu da yafi su wahala. Na farko akwai inuwa. Nan duniya ga nan itatuwa, komai za ka yi wa inuwa, ka yi rumfa, ka yi komai don ka kare wannan zafin rana, ko kuma ka yi ɗaki don ka kare sanyin da zai dame ka. To wannan zafi na rana ta musamman ne, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan alƙiyama ta tsaya, an kwashe sammai, an kau da wannan ƙasar, an canja. Domin Allah da kansa ce ranar da za a canja ƙasa ba wannan ɗin ba, haka ita zaman ma an kekece ta. To wannan za a tara duk al'umma tun daga farko har zuwa na ƙarshe, da mutane da aljanu da dabbobi da mala'iku, duk wata halitta Allah zai tara mu a wannan guri ɗaya, domin kuma a yi mana hisabi. To gurin babu wata inuwa sai inuwa ta al'arshin Allah. To sai Allah ya ce waɗannan mutane cikinsu daga farko sai aka ce wannan inuwa mai wahalar samu, duk wanda ka ganshi a ƙarƙashinta to ɗan aljanna ne, Allah ka datar da mu. Aka ce da na ce abubuwa guda uku masu wahala inuwa tana ciki, no, na biyu shi ne ruwa. Ruwa a nan akwai gashi, shi ma da sauƙi, amma a filin alƙiyama babu ruwa sai ruwan alkausara. Na gaba shi ne hanya, gunda za ka bi nan ka wuce, in an toshe gabar kai yamma, ko an toshe arewa yamma kai arewa, to a filin alƙiyama babu hanya sai ta kan siradi. Allah da kanta ma minkum illa waridha, kowa sai ya gangara ta wannan hanyar. To wannan inuwar da Allah yake bayani, ya ce mutane bakwai, farko sai aka ce shugaba adali. Shugaban nan aka ce imamun adilun, shugaba na ƙasa ne, a gwamna ne, nan har kai a gidanka shugabancin da aka baka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum, duk wanda aka baku shugabanci za a tambaye ku, kuma sai an tambaye ku akan shugabancin da baku. Mutuna bayin Allah, wannan shugabancin da ake faɗa, ma'ana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaba da yayin wannan shugabancin, kuma shugabancin da yayin ya nuna adalci. Addini musulunci ya nuna maka zamantakewa na yanda ake buƙatar shugaban ya zamo, wanda zai samu irin waɗannan kyawawan abubuwa. Shugaban na farko ya zamo to adali, mai gaskiya, mai riƙon amana, mai haƙuri, mai mutunci. Idan muka duba adalci a cikin addini wa akwai adalci. Don muka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam, ku duba dai bayan kalmar shahada ba abun da ya kai sallah. Amma lokacin da ake sallah, idan yayyen halitta kamar sallar isha, sai yaji wani yaro yana kuka a bayansa, a bayan sahu, to yakan sauƙaƙa saboda matar da wannan ɗan nata, lokacin da yake kuka zai tayar mata da hankali ya hana ta yin sallar. To sai yadda take buƙata yayyen halitta, sai ya sassauta saboda wannan matar, ya kyautata wannan abubuwa. Kaga adalci na musulunci kenan. Sannan idan kai mutumin gari ne na algariya, to musuluncin ya san yanda zai rike ka. In kai ba ƙauye ne ma duk ya isa, domin an ce a zamanin fiye halitta akwai mutumin da ya zo ya kama Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ja masa mayafinsa da yake yafe da shi har gurin ya sha ta, yake ya bashi abinda haƙƙin Allah da aka ce a basu. Kaga bai ce a daka shi ba, bai ce wanda sai ya ce ku ɗauka ku bashi. Sannan akwai mutumin da ya zo daga ƙauye, ya zo ana zaune a masallaci, da ya zo ana cikin zama kawai da ita sai koma ba ma fa a gurin mai a cikin masallaci sai koma gefe kawai sai kama fitsari ai kai ya annabi ta ku bar shi sai da ya gama fitsarin ya taso ya zo sai annabi ce a ebi ruwa cikin bokiti ko kaman guga a je a zuba a gurin yaga an yi haka yaga ba wanda ya masa fada yaga irin yanda bai yin halitta ya dauka wannan adalcin da aka yi masa ba a yi masa fada ba hakan sai yasa ya ji dadi ya gane ashe wannan gurin ba a yin fitsari a gurin ba a yin fitsari a gurin to kaga irin waɗannan abubuwa kenan duk yanda kake musulunci yana maka adalci saboda haka duk shugaban da ka gani in an ce shugaba tun daga sama har kai kanka a gidanka ko shugaba ko na kungiya ko na wani inda an ce shugabanci aka baka to annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ka sifantu da waɗannan abubuwa guda biyar ga zaman to mai hakuri adalcin nan ka yi shi ka ba wa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa sannan ka zamanto mai gaskiya kada ka rinka ƙarya domin ƙarya ba sifa ce ta mutanen kirki ba daga cikin abubuwan da aka kwatanta annabawa an ce su ma'abuta gaskiya ne masu riƙon amana ne masu isar da saƙo to shugaba mutane uku ake cewa waɗannan ƴan wuta ne idan ba su tuba suka gyara ba shugaba wanda yake makaryaci wanda ya isa komai shine da shugabancin amma ya zama makaryaci kaga akwai hatsari tare da shi sannan a samu mutum ne gashi matalauci bai da sisi gashi yakan girman kai kaga ga girman kai wannan ma ya shiga uku kun ba ya bari ba sannan sai mutumin da ya zamanto ya tsufa ba abin da yake yi kuma ya sa zina a gaba wannan manta ɗaya ne haka ne to wannan su ne waɗannan mutane uku shugaba makaryaci ma'ana sai kuma mai ne ne abin nan matalauci mai girman kai sai kuma mutumin da ya tsufa yana ta zinace-zinace waɗannan abubuwa mu ji tsoronsu ma'ana matsaloli ne kuma shugabancin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani abin da ya shafi na adalci din nan an samu hadisi daga Aisha Allah ya yarda da ita manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da aka jibantar da shi ga al'amarin al'ummata da wani abu aka bashi aka ce wannan kai ne shugaba kuma ka zo kana kuntatawa wannan al'umma a matsayinka na shugaba baka ba su haƙoƙinsu kana kuntata masu kuma kana kasan abubuwan yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace maka addu'a kai ma Allah ya kuntata maka ka gani to ashe in kai shugaba ne ana so ka adalci ka sassautawa na ƙasa da kai ka san yanda zaka zauna da su na gaba yace duk wanda aka jibintar da shi a cikin al'amarin al'umma sai wani abu sai ya rarraba wannan mutanen to shi ma Allah ya raba shi da rahamarsa bayan Allah mu duba yanayin da muke yanzu a rayuwa ta kasar nan wata kasa kana jifa a wasu cikin jihohinmu a satin nan an samu mutane ɗaiɗai an kashe sama da mutum ɗari a wasu ƙauyuka ina kuma an ce tuntuni ana aikowa a kan za a zo gurin shugabannin suna nan ba ruwansu tunda ba za a zansu aka taɓa ba sai da abin ya faru aka kashe waɗannan wallahi Allah sai ya tambaye su wallahi wannan kiwon sai Allah ya baku sai ya tambaye ku da kiwon da Allah ya baku sai ya tambaye ku akan wannan abubuwa sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake shugaba ne baya kuma tausayawa na ƙasa da shi kuma baya girmama ba na sama da shi haƙƙinsa to baya tare da ni duk mutumin da aka ce baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kuma makomarsa saboda haka mu ji tsoron Allah shugabancin nan kaga ashe shugaban da aka ce zai shiga wannan inuwa shugaba ne adali la'alla na ƙasa ne la'alla na jiha ne ko local government ko na unguwa ko a gidanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce idan alkiyama ta tsaya kaga mutum barinsa a shanye to ba adali bane yana fifita matarsa akan ɗaya tsakanin ɗaya da ɗaya to ballan kuma mutumin da zai zo ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa kaga bala'i da masifa mu duba irin wannan shugabancin ka sani shugabancin nan da zaka yi ka zamanto adali mai gaskiya mai riƙon amana mai haƙuri mai juriya mai mutunci duk abin da zaka faɗa a samu gaskiya amanar da aka baka wannan ka tabbatar ka cika sannan ka zama mai haƙuri ko yanzu kaga yayin halitta ai haƙurin yayi lokacin da ya kama ya ja mayafinsa ai yana da iko ya sa ai masa komai amma sai ya haƙuri ya rabu da shi kaga wannan ma da yaje ya fita din sai ya ce a'a kar ku masa komai yace a bashi to gani ina wannan mu'amala kaga sai ta sanya masu kyakkyawan tunani suka dawo kan hanya to saboda haka har yanzu unde shugaba ne to ana so hada wannan abubuwa kuma a zamanto shugaban mai mutunci ne kada same shi mazinaci mai yawan alfasha to sai kaga yanzu shugabannin ma in za a yi abin alfashar ce ake kawowa a dora akai me yasa ba a gina abin akan mana yadda shari'a ta tanada mana mu din nan da muke musulman nan wallahi haƙƙin nan na musulunci ya dora mana matuƙar za mu iya yi to dole ne fa mu kwatanta dole ne mu yi iya abin da za mu yi mu kwatanta wannan adalci kar ka zo kana ta zagin shugabanni kai kuma baka da adalci a cikin shugabancin da aka baka na biyu shine aka ce saurayi na shafin ibadatullahi wanda ya rayu wajen bautatawa Allah ya zamanto da ka ganshi kaga alama na musulunci tare da shi ba irin samarin da suke biye wa yahudawa ba ya zamanto duk wasu tufofinsa ka samu tafiyafinsa ma'ana askinsa tafiyarsa komai hatta cin abinci komai ba ruwansa ko musuluncin nan yana gadara da matasa yana gadara da matasa shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin abubuwa guda biyar da ake cewa ka rabauta da su kafin biyar zo an ce ka rabauci ka ci ribar samartakanka kafin tsufanka ya zo za ka zamanto duk abin da aka dora ma to kai kokari ka nemi gidan lahira ka ji tsoron Allah sama da komai tsoron Allah shine gaba ka bi yadda dokoki suka tsara maka yace wannan kaga annabi Ibrahim lokacin da aka yi wannan abubuwan da yazo ya samu waɗannan gumaka da yace ya aka aje yace to ku ci mana suka ce ai ya ji shuru sai ya dauki gatari ya biye dondoke su ya bar guda daya ya rata ya masa gatarin ya tafi lokacin da suka ji suka zo suka ce wane ne ya aikata wa allolin su aka ya zamanto azzalimi wani sai ce ai naji wani saurayi ana ce masa Ibrahim yana aiwanta su sai ka ce to a zo da shi a idon mutane don a gane ina nuna maka muhimmanci na samartaka wanda suke tsaya akan gaskiya lokacin da yazo da aka tambaye shi sai ya ce a ba shi bane a tambayi babban nan shine ya aikata yana bakin ciki ana bauta masu duka to baya so a bauta shi kadai yafi ma'ana nan wata karantarwa ce ke so nuna masu baya son kishiya sai ya ce to sai ya rushe su ya bar a bashi shi kadai yace amma ku tambaye su kace ai ka san ba sa magana to tunda ba sa magana kuma ashe aikin banza kuke yi maimakon su dawo sai suke ce kawai aka ba su shawara su kashe shi ko su kona shi don su hutar da allolin taimaka allolin su kaga Allah da ake mana ne makon taimako a gurin kuma shine ke neman taimako ai babu kaga abu ya baci ka tuna lokacin da aka kama annabi Ibrahim wutar da aka hada kusa da ita ma ba zai yi ba haka suka tattara shi suka cinci bayi suka wurga cikin wannan wutar kuma Allah yana ganin sa duk wahalar da ya sha sai da ya tafi ya sulala ya tafi cikin ramin ka kaddara kan ya iso sai Allah ce kunna ya narun kuni bar da wasalama ala Ibrahim sai aka ce ki sanyi don ki zama aminci akan annabi Ibrahim to tai sanyi wannan abubuwa kuma akwai samari ashabul kahfi kaga irin wannan abubuwa saboda haka na gaba shine mutumin da ma'ana ya zamanto ko da yaushe yana masallaci yana ta riko yana ta ibada sosai sosai ba an ce wa duk an kira sallah yana nan in kan an yi sallar za a bashi askarinsa sannan ya fito abu ne amma yawanci yana masallaci duk lokaci sai mutane guda biyu da suka sanya soyayya su tsakanin su da Allah ba don wani ba duk abin da suka yi na hadu su rabu da hadu don Allah su rabu don Allah wannan mutane suna bi to sai ka duba soyayyar da kake yi da dan uwanka ko abokinka don Allah kake yi don mai ahlar ya ce in ka so mutum ka so shi don Allah in zaka kishi ka kishi don Allah zaka yarda da shi ka yarda da shi don Allah wannan dole ne mu kwatanta wayannan abubuwa sai mutumin da ya tuna Allah shi kadai ya tuna azabar Allah ya san duniyan nan zai batta sai ya zubar da hawaye to an yi alƙawari wannan yana karkashin wannan inuwa Allah ka datar da mu sai mutumin da mata ta kira shi ma'abuciyar nasaba kyakkyawa ta ce ya je ya biya mata bukata ma'ana ya yi zina da ita kawai ba abin da take bukata sai ya zina da ita ya duba kuma yana da daman ya yi hakan sai ce a'a ba zai bana tsoron Allah ubangijin talikai kaga wannan aiki ne wanda ke akwai mutane uku zamanin bani Isra'ila da wannan ta faru da su kaga da suka shiga jeji dutse ya zo ya rufa su a cikin wani kogo suka ce to ba mai fitar da su domin ba ta karfin da za su tura wannan dutsen suna cikin kogon kuma sun zauna har dai su halaka a gurin sai suka ce to bari su yi tawassuli da ayyukan su na alkhairi kowa ya tuna yayi tawassuli da aikin da yawa Allah in ya karbi aikin ya ba su mafita kaga daga cikin su akwai wanda ya zamanto abin da ya shafi zinar lokacin da yaje gashi yana da damar yayi sai ta ce masa ki ji tsoron Allah kada ya sa zoben da ba nasa ba nan take kawai sai ji abar ta zama kamar tsumma kai ya tashi yana karkarwa ya dauki duk abin da take bata ya bata yace in Allah na yi wannan abin domin tsoron ka ya buda mana dutse ya fara budawa har zuwa sauran na biyu ma shi wannan kaga abin da ya shafi zama da iyaye ne ka duba matasa yanda kuke yanzu yaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya rayu da uwa da uba watan wana har ya rayu har suka mutu bai yi aikin da zai samu aljanna ta dalilin su ba yace Allah ya tura hancinsa a cikin wutar jahannama kaga yace sannan wanda wata ramadan ya zo har akai aka gama bai yi azumin da zai samu ma'ana zai samu aljanna ta wannan shi ma haka kaga to irin wayannan mutane na biyu na uku shine wanda aka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam bai karasa ba shi ma haka to saboda haka ka duba irin zamantakewa na iyaye kyautata musu wajibi ne to mutumin da ya tuna Allah ya wannan ya zubar da hawaye yana ciki sai mutumin da ya dauki abin sadakarwa yayi sadaka aka ce da mata dauka ta bayar har ba ta sani ba waɗannan to shine waɗannan sune mutane bakwai Allah ka datar da mu lalle idan da aka lissafin nan mu yi kokari mu tabbatar ka samu kanka kana ciki a takaice abin da ya shafi azumi na watan ramadan kamar yanda aka yi bayani wannan azumi na watan ramadan Allah ne ya farantawa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka farantawa al'umma da ta gabata Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi imani an wajabta maku yin azumi kamar yanda aka wajabta wa wanda suka gabace ku amma menene makasudin haka Allah ce don ku ji tsoron Allah domin azumi sai mai tsoron Allah shi ma yasa kowani abu za a ce maka ana baka goma amma sai Allah a cikin hadisi na biyan halitta ce a saumuli ya ce azumi na wane kuma ni zan yi sakamako da shi insha Allah to kaga wannan kaga ashe sakamakon na Allah ne shi zai bayar sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan musulunci namu an gina shi akan abubuwa guda bakwai na farko kalmar shahada ka santa tana warwarewa kamar yadda alwalarka take warwarewa ka riko ta riko mai kyau kar ka kuskura sannan in wannan ta tabbata tsaye da sallah akan lokaci in ka tsaye da sallah akan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin ayyukanka wanda za a yi wannan na abin nan shine riko akan lokaci ma'ana sallah akan lokaci za ta zamanto wannan tana hana ka alfasha da sauran wasu abubuwa sai kuma zakka sai kuma azumi na watan ramadan wanda muke fuskanta muna roƙon Allah ya isar da mu cikin alkhairi ya bamu dama azumtarsa sai kuma aikin haji shi ma yana nan gaba Allah kuma ka isar da mu ka bamu ikon yin sa Allah ka datar da mu to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ko ina suke ya kaskantar da kafirai da kafirci ko ina suke bayan Allah mu ci gaba duk wannan abubuwa da muke ji suna faruwa a gurare daban-daban wallahi Allah da kansa ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu mu miƙa wa Allah al'amarinmu zai taimake mu amma kada kullum mu ce mu roƙi Allah kuma ba ma gyara ayyukanmu ba zai yiwu ba abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ko ina suke wannan gari namu na ningi Allah muna roƙonka alkai rora da suke a ƙasa Allah ka kawo mana su fitintinu da ake ji Allah ka tsare mu ka tsare mana jaharmu da kuma ƙasar mu din ma gaba ɗaya aqulu qawli hadha astaghfirullahu lakum wa atubu ilaykum inna kuntum minash-shaytanir-rajim